Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya, da fatan kuma masu azumi an yi safarin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Safilu da kanin labarai.
To Ibrahim Jeli tunan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi alƙawarin bayar da tallafin sama da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana. Firaministan Isra'ila ya dage shirin sa na yin garan bawul a bangaren shari'ar kasar sakamakon zanga-zanga da yajin aikin da ma'aikatan kasar suka yi don nuna adawa. Haka kuma za a ji cewa katafarin kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta kasar China.
To kanin labaran kenan, kamar yadda aka ji a babin rahotanni, za a ji yadda kasar Ghana ke dokin samun gudummawar tsaro daga Amurka albarkacin ziyarar Kamala Harris.
Amerika kasa ne da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa demokrasi, don haka wannan matakin na ganin kamar zai taimaka kwarai musamman ga kasashen mu.
Za kuma aji cewa a Najeriya hukumomi sun lura cewa shirin nan na gyara halin 'yan Boko Haram da suka mika wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya, koko ranar Talata dai, wanda Ali Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Za kuma aji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Jiya Litinin mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi alƙawarin bayar da tallafin sama da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana, ta kuma jaddada cewa muradin Amurka a kasashen Afirka ya wuce yin gogayya da kasar China a rana ta farko ta rangadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar. Harris ta faɗi Jiya Litinin cewa Amurka ba za ta bayar da tallafin, wato za ta bayar da tallafin sama da dala miliyan 139 waɗanda akasarinsu za su taimaka wajen daƙile tashe-tashen hankula a yankin Sahel, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar yankin. Ta yi wannan magana ne a Jubilee House fadar shugaban kasar Ghana tare da shugaba Nana Akufo Addo. Don taimaka wajen magance barazanar tsatsauran ra'ayi da rashin zaman lafiya, a yau ina farin cikin sanar da tallafin dala miliyan 100 ga kasashen Benin da Ghana da Guinea da Cote d'Ivoire da kuma Togo, in ji ta. Harris ita ce babbar jami'ar Amurka ta biyar da ta ziyarci nahiyar a bana, kuma ta yi watsi da sukar da ake yi wa Amurkawa na kallon kasashen Afirka ta hanyar gasar da ke tsakaninsa da China, wadda ta gina manya-manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da kuma ba da rancen biliyoyin daloli ga kasashen Afirka a cikin abin da mafi yawa ke kallo a matsayin gasar neman dama. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage shirin sa na yin garan bawul a bangaren shari'a kasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan titina da kuma yajin aikin da ma'aikatan kasar suka yi na adawa da shi. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dage dokar da ke da cece-kuce har zuwa lokacin dawowar Senate, wato majalisar dokokin Isra'ila, domin ba da dama a tattaunawa ta gaskiya da yake bayyana ta a matsayin hanyar kaucewa yakin basasa. Netanyahu ya alƙawarin cimma tabbatacce yarjejeniya yayin zaman majalisar, wanda zai fara a ranar 30 ga watan Afrilu. Shirin firaministan ya buƙaci da a ƙara ƙarfin ikon majalisar dokokin ƙasar, ciki har da naɗa alƙalai da 'yancin yin watsi da hukuncin da bai gamsu da shi ba. Wani mai sharhi akan harkokin soja na ƙasar Ukraine, Ole Zadonov, ya bayyana sanarwar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayar na tura makaman nukiya da aka kirkiro ta dabarar zamani zuwa kasar Belarus, da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki na fagen daga, da kuma tilastawa abokan hulɗar kasashen yammacin duniya su rage samar da makamai da kayan aiki a matsayin barazanar amfani da makaman nukiliya, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoto. Ukraine tana baiwa wuraren samar da wutar lantarki mafi girman kariya, ta hanyar boye kayan aiki a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyara na kusan dala biliyan ɗaya da aka lalata kayayyakin makamashinta daga hare-haren da jiragen saman rashi ke kaiwa, in ji wani babban jami'in masana'antu. An bayyana garin Avdiivka na ƙasar Ukraine a matsayin wani wuri da jami'an ƙasar ta Ukraine suka kira wuri mafi muhimmanci da aka lalata, yayin da ƙasar Rasha ta karkata alaƙar wato akalarta zuwa can bayan yunkurin kama Bahmut da bai samu nasara ba.
To, an jima kaɗan, Sarbilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana, inda gwamnatin Amurka ta yi shelar bayar da tallafin samar da tsaro na miliyan ɗari, wato dala miliyan ɗari, ga wasu ƙasashen Afirka ta yamma masu iyaka da teku da suka haɗa da Ghana da Togo da Guinea da Benin da kuma Côte d'Ivoire. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ce ta sanar da wannan tallafin yayin da take ziyarar wuni uku a Ghana. Wakilinmu daga Kumasi, Hamza Adams, na ɗauke da rahoton.
To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce $100 million in support of Benin, Ghana, Guinea, Côte d'Ivoire, and Togo.
Wannan ne jawabin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gudanar da taro da manema labaru a zauren Banke Hall a fadar shugabancin kasar Ghana, a inda ta jaddada matakin da gwamnatin Amurka ta dauka wajen karfafa tsaro a yankin Afirka ta yamma, tana mai cewa domin magance matsalan aika-aikan yan ta'adda tare da rashin daidaituwa, a yau ina farin cikin sanar da tallafin miliyan 100 na dalar Amurka domin taimakon kasashen Benin, Ghana, Guinea, Togo da Côte d'Ivoire. Kamala Harris ta kara da cewa,
last week President Joe Biden announced a strategic plan for coastal West Africa as
a makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wasu dabarun Amurka kan kasashen Afirka ta yamma masu iyaka da teku a matsayin wasu matakan da ya dauka wajen kiyaye tashe-tashen hankula tare da tabbatar da zaman lafiya a yankin. A yau wannan sanarwar da na fitar zai taimaka wajen inganta wannan matakin, inji ta.
Announcement that I've just made will help implement
taimakon Amurka din na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen da ke yammacin Afirka ke fama da barazanar yan ta'adda tare da kokarin da Rasha ke yi wajen karfafa huddata da wasu kasashe a yankin. Koshin wannan taimako ta fannin tsaro na Amurka zai bada gudunmuwa wajen dakile yunkurin ta'addanci a yankin. Umar Sanda Ahmad, mai sharhi kan harkan tsaro, ya ce
mutumin Amurka na sa kokarin su yi tsayakin yaki na ta'addanci wanda sojan ake amfani da su, kuma ana garashi sannan ga kuma daga can suna kan aiko instructor yo mutum su tare mu exercise, kuma officers mu na zuwa can garukansu wurin da suka kware kwarege su kara ilimin yaki da terrorism.
Sai dai naji ta bakin wasu al'umman Ghana bisa wannan mataki da gwamnatin Amurka ta dauka na karfafa tsaro a yankin.
Sunana Nafiu. Iya abinda muka gani dai mun san cewa Amerika kasa ne da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa democracy, don haka wannan matakin na ganin kamar zai taimaka kwarai musamman ga kasashenmu, abinda ya kama kasan Ghana, Côte d'Ivoire da Benin da sauran dai kasashen duka, saboda yanzu haka ana batun ta'addanci da dama kuma yana sa mu cikin fargaba tunda America ta ce ta yi dai. To, muna godiya.
Sunana Abdul Lamin. Wannan taimako da America za ta baiwa Ghana da wasu kasashen Afirka tamkar za ta taimaka ma kanta, saboda ko su mutanen Amurka da suke zuwa Ghana domin mai yawon bude ido.
Ana sa ran cewa yau Talata ne mataimakin shugaban Amurka din za ta gabatarwa matasa jawabi, kuma za ta ziyarci gidan adana bayanan tarihi da ke birnin Cape Coast, inda ake sa ran za ta yi jawabi akan illar da safarar bayi ta yi wa nahiyar Afirka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To, gaida Hamza, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
‘Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce wani ɗan bindiga da ya kashe ƙananan yara uku da manya uku a wata makarantar Kiristoci a ranar Litinin ya gudanar da aikin sa ido kafin ya kai harin. Shugaban ‘yan sandan birnin Nashville, John Drake, ya shaida manema labarai a yammacin jiya Litinin cewa ɗan bindigar, wanda ‘yan sanda suka harbe shi, ya zana taswirar makarantar daki-daki game da bayanan dukkan hanyoyin shiga. ya bayyana wanda ya harbin a matsayin Audrey Hale mai shekaru 28 wanda tsohon ɗalibi ne a makarantar. Hale ya bar bayani da sauran rubuce-rubuce waɗanda masu bincike ke dubawa a cewar Drake. Don Aaron mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ya ce maharin yana ɗauke da aƙalla bindigu masu sarrafa kansu guda biyu da kuma bindigar hannu. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗi jiya Litinin cewa wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wajen ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a Kabul babban birnin ƙasar ya kashe aƙalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Wasu shaidun gani da ido sun shaida muryar Amurka harin ya afku ne a kusa da wani shingen binciken jami'an tsaro a daidai lokacin da ma'aikatar ke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zahadan da aka naɗa ƙungiyar Taliban ya bayyana cewa akwai jami'an tsaro uku daga cikin waɗanda suka jikkata. Wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Italiya da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyar aikin tiyata da ke kusa da ita ta karɓi majinyata 12 da suka jikkata ciki har da wani yaro yayin da wasu biyu da abin ya ritsa da su tunda suka mutu da isarsu. Kamfanin zallancin labarin Reuters ya bayar da rahoton cewa ƙungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin wanda shi ne hari na farko da aka kai tun bayan da aka fara azumin watan Ramadan a makon jiya a ƙasar ta Afghanistan. Daga ƙarshe ka ta farin kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar China ciki har da gina sabuwar matatar mai. Sanarwar ta ranakun Lahadi da Litinin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kamfanin ya samu ribar sama da dala biliyan 160 a shekarar 2022. Aramco zai samu ribar kashi 10% na kamfanin Rockshen Petrochemical Company Limited na ƙasar China wanda farashinsa ya kai dala biliyan 3.6 a ƙarƙashin yarjejeniyar tallace-tallace na dogon lokaci. Aramco zai samu da gangar mai 480,000 a kowace rana ga wani reshen kamfanin Roheng da ke da babbar cibiyar tace sinadarai ta ƙasar China. A ranar Lahadi da ta gabata, kamfanin Aramco ya ce zai gina sabon matatan mai da sinadarai a arewa maso gabashin ƙasar China ta hanyar haɗin gwiwa.
A gaida Safilu Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Hukumomi a Najeriya sun ce shirin nan na gyara halin mayakan Boko Haram da suka mika wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar. Kalaban hukumomin na zuwa ne yayin da aka yi bikin yaye tsofin 'yan kungiyar ta Boko Haram su kusan 600 a makon da ya gabata. Sai dai ƙwararru na cewa akwai buƙatar suma al'umomin da suka fuskanci hare-haren mayakan a sama musu wani shiri makamancin wannan. Kamar yadda za ku ji a rahoton Timothy Obizu wanda abokin aikinmu Mahmud Lalo ya fassara.
Wannan rukunin tsofaffin mayakan kungiyar na baya-bayanan da suka aje makamai tare da mika wuya sun samu horo ne a fannoni da dama da suka hada da mai da su cikin hayyacinsu da soya musu tunani ƙarƙashin shirin na gyara halin da ake wa lakabi da Operation Safe Corridor. A watan Yuli shekarar 2016 hukumomin Najeriya suka kaddamar da wannan shiri da zumar cirewa tsofaffin mayakan kungiyar mummunar aƙidar da suka runguma a da. Uche Nabuehe shine jagoran wannan shiri.
Based on the therapeutic interventions, this set of clients
are... Yace bisa ga irin horo da suka samu yanzu waɗannan mutane sun zama nagari fiye da yadda lokacin da suka zo wannan sansani kuma sun samu ƙwarewar da za a iya yaye su su kuma koma cikin al'umma. Hukumomin sun ce uku daga cikin mutanen da aka yaye daga Niger da Chad suka fito yayin da sauran kuma 'yan Najeriya ne daga jihohin Borno, Adamawa, Yobe, Zamfara, Neja da Nasarawa. A lokacin da ake bikin yaye su tsofin mayakan sun nuna nadama tare da neman afuwa da yin alkawarin rungumar zaman lafiya a yankunan da za su koma. Mai fashin baki kan sha'anin tsaro Sanata Regbo ya ce shirin zai taimaka amma akwai buƙatar a yi taka tsantsan.
Repentance or whatever is in the things of the is a thing of the mind.
Yace tuba wani abu ne da ke zuciya. Wani zai iya ce maka ya tuba saboda wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki. gaskiya wannan shiri ne mai sarkakiya. Shin ina tasirin sa yake? Shin ya hana kungiyar diban sabbin mayaka? To sai dai hukumomi sun ce akwai dubban tsoffin mayakan da aka yaye karkashin wannan shiri tun daga shekarar 2019 kuma sun zama mutane na gari a cikin al'umma. A shekarar 2021 hukumomin jihar Borno suka yi kiran da a sake yi wa shirin garan Bawul. Suna masu cewa akwai yiwuwar tsoffin mayakan su zama masu kwasar bayanai suna aika wa kungiyar daga baya ma har su koma ruwa. A yankunan da mayakan suka fito ma akan nuna shakku kan wannan shiri na sauya halin tsoffin mayakan na Boko Haram da suka tuba. Vivian Bolongu ita ce shugabar kungiyar Social Action Nigeria mai tallafawa al'ummomin Nigeria. Ta ce ga dukkan alamu ayyukan gyara halin ya ta'allaka ne akan 'yan tawayen, bayan kuma su ma'alumin da abin ya kare a kansu sun galabaita tare da shiga yanayi na ɗimuwa, kuma su ma akwai buƙatar a sama musu wani shiri da zai dawo da su cikin hayyacinsu, su ma a warkar da su daga mummunan al'amuran da suka gani, amma ni ban ga an yi wani abu makamancin hakan ba. Belengu ta ƙara da cewa mayar da tsofaffin mayakancin al'ummar da suka cutar abu ne mai matuƙar wuya.
These are communities that have been abducted en masse.
Ta ce waɗannan al'ummomi ne da aka yi ta garkuwa da su, an yi wa matansu fyaɗe, wasu yara suna kallo aka kashe iyayensu. Irin wannan al'amari kan zauna a zukatan mutane na wani tsawon lokaci, ta yaya kake tunanin za su manta?
So how do you expect them to forget?
Tun daga shekarar 2009 kungiyar ta Boko Haram take kai hare-hare, inda take ikirarin kokarin kafa daular musulunci a arewacin Najeriya. Rikicin na Boko Haram ya halaka dubin dubatan mutane, ya kuma kwantsama har zuwa makwabtan kasashe irin su Niger, Chadi da Kamaru. A ranar Lahadin da ta gabata hukumomin tsaro suka ce mayakan Boko Haram 51,000 ne da iyalansu suka miƙa wuya tsakanin watan Yulin 2021 da watan Mayun bara.
To a gaida Abban Sunabil, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Faɗa mana me kike tsammani Tinubu zai yi wa ne kalubale ne suke gabansa yanzu a matsayinsa na zaɓen shugaba, musamman yan rantsar da shi?
Yan rantsar da shi ake na an riga an je kotu an fito kotu tabbatar da shi dace shi ne shugaban ƙasa, shi ne za ka ke magana da kana. Amma in ba a daga nan ba, wannan haramtaccen gwamnati da ya ɗora kanshi a kai shi za ta dubba zama mashi babban matsala ta farko.
Ko ma da a ce an zaɓe ka a kan tsarin demokuraɗiyya da kowa yadda da shi ka ci zaɓe tsakani da Allah kamar yadda Buhari ya ci zaɓe a 2015 wanda kowa yadda da nasaranka, a haka ma kana da ƙalubale na haɗa kan 'yan Najeriya. Allantana ma irin wannan zaɓe da aka yi na 'yan hikimomi da 'yan dabaru.
Dabaru?
Iban ato.
Ka san wanda aka kada shi ya faɗi, ko da zan ba kuke da mutum ka kada shi. Yadda yake ture-ture da yadda yadda shi ne kansa da kansa ya faɗi. Na ga in dai buga kamar sa mai zaɓe ya faɗi, za ka ga irin ture-turen da zai yi. Saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne don ku samu kujera ba.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan Allah ya nuna mana ranar da Bola Ahmed Tinubu zai karbi ragaman mulki, wani irin kalubale yake jiran gwamnatin nan tashi sabuwa da za ta shigo cikin watan Mayu na wannan shekara da muke ciki? Sannan kuma shin Tinubu zai zo da nashi irin kasidu ne irin wanda Buhari ya zo da su lokacin da shi Buhari ya ce zai yaki da abubuwa guda uku da suka hada da tattalin arziki, sha'anin tsaro da kuma cin hanci da rashawa, ko kuma zai zo da nashi matsalolin daban da zai tankara ne? Bada bayan haka, wasu na cewa kayan da Tinubu ya sha a Lagos da kuma wanda shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Adamu ya sha a Nasarawa a zaben da aka yi na shugaban kasa, duk wasu dabaru ne da jam'iyyar APC ta shirya da gangan domin ta nuna sahihancin wannan zaɓe. Wannan haka ne, wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya a yau da ke duba zaben da ya gabata na shugaban Najeriya da kuma yadda ita sabuwar gwamnatin za ta kasance. To amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din, ga wasu ra'ayoyi da suka shafi wannan zaben.
Sunana Laura Madusale.
Peter Obi da Atiku da suka hada kai yanzu suke cewa wai zabe ba a yi daidai ba. Wannan ba gaskiya bane. To daina jan hankalin mutane. Najeriya ta fi kowa. Lokacin da suke hade a zaben da ya wuce, ƙuri'u nawa suka samu? Yanzu in an hada ƙuri'un su nawa ne? Babu wani asaran da suka yi. Su ne rashin zaman lafiyansu da rashin yi wa juna nasiha a kansu suka tarwatse kowa ya koma gefe. Amma ƙuri'unsu da suka samu lokacin da suke tsaye, Peter Obi mataimaki a Atiku shugaban ƙasa, ƙuri'un yanzu haka su din ne in ka hada ƙuri'unsu na yanzu. Saboda haka ba wani magurin da aka musu. Rashin haɗin kansu ne ya jawo musu.
To madalla, yanzu zan sake hada ku da Nasiru Adamu Hikaya, wakilin mu na Abuja, da ya gayyato wakilan jam'iyyu guda uku, wato Sanusi Baban Tanko Bayan Bauchi na jam'iyyar APC, da Yusuf Ardo na jam'iyyar PDP, da kuma Ibrahim Hussaini Abdulkarim na jam'iyyar Labour Party, domin su duba wannan zaɓe da kuma abin da ke gaban Najeriya. To malamai, ba tare da ɓata lokaci ba, bismillah.
Waɗanne manyan ƙalubale ne shi Tinubu zai tunkara yanzu ga karanta da shi?
Ai tsaro. Gaga daya economy da kasar tattalin arzikin kasar nan dole ga ya kuma magana a kai su ne manya-manya abubuwa ya komi ya yi tsada.
Kuma ya zama da ake faɗa lokacin karfin ya hannu. Har yi zuwa jindar ABC iri ɗaya ne.
Ai, na gaya maka ba ajandar ABC ba wai ba ajandar ABC ko ajandar shi zai zo da ajandarsa. Na gaya maka mu mutanen Arewa. Ba mu sai za mu goyi bayan Tinubu ba sai da muka zauna da shi. Duk wannan abubuwa da muke da fama da zuwa Arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya muka tattauna, kuma ya ce shi zai zo da nasa ajanda. Wanda zai tabbatar da abubuwan da sun gyaru. Saboda haka ga ban shi.
Mai mabul karim faɗa mana me kike tsammani Tinubu zai yi wa inda kalubale ne suke gabansa yanzu a matsayinsa na zababben shugaba musamman ya rantsar da shi?
Ya rantsar da shi ake na an riga an je kotu an fito kotu tabbatar da shi dace shi ne shugaban ƙasa shi ne za ka ke magana daga nan. Amma in ba a daga nan ba wannan haramtaccen gwamnati da ya dora kanshi a kai shi za ta da ba zama mashi babban matsala ta farko. So a zo an kai shi mun kai shi kotu. Ya je kotu ta tabbatar da shi amma duka an samu mana wannan labari an rantsar da shi. Babban abin da zai fara shiga kanshi shine cece ku can da ke tsakanin fatan shi. Kafin ka shiga cikin gidan shi zai fara gyara. A cikin gidan shi wa za a sa ciki, wa za a cire ciki. A lokacin nan ne waɗannan da suka kulle idan su suna ganin yana gina kowa. Ranar za su dasu ba mu labarin wane ne Tinubu. Za su gane cewa gina mutane yake ko kuma court yake da shi. Wasu mutane ne ya tsingire su gogo waɗanda suke kai mishi kaya,
kaza
mishi da kaya. Su ne ake ciki kuma suna kuna ganin za a buɗe muku kofa ku shiga. Za ku gani, za ku dawo, za ku ba mu labari. Na ɗaya kenan. Na biyu, Tinubu akwai labarin da yana da transactional leadership. Yana amfani da mutane ne kan cinikayya. Ya faɗi abin da yake so ya baka kai mishi. Da malamanmu, da gwamnoninmu, dukkansu abin da yake faɗi a cikin sirri idan yana zuwa Roman City sun tsammanin ni wawa ne. Babu state inda nake zan je sai da na tura kuɗi na a ce gwamna yana dan APC amma ba zan iya zuwa taro ba sai na ba su kuɗi. Yace duka waɗanda suka yi miki wannan ayyukan da suka yi miki yace kowa bane kowa sai ya zo ya ba da kuɗi. To babban abin shine yau da Ardo kuma za mu rubuta mu aje. Za ka ga yadda zai zo ya magana a ce ban ta an biya aikin da kai biyan ka muka kai aikin ka.
Abin da za ka so faɗa mana me kake tsammani, menene tunaninka kan mulkin kalubalen da ke gaban zababben shugaba Bola Tinubu?
Babban kalubale da zai fuskanta shi ne haɗa kan ɗan ƙasa. Domin ita ƙasar Najeriya ƙasa ce wadda take ɓangarori daban-daban, yare daban, addini daban, yanki daban. Wato, ko ma da a ce an zaɓe ka a kan tsarin demokuraɗiyya da kowa ya da shi ka ci zaɓe tsakani da Allah kamar yadda Buhari ya ci zaɓe a 2015 wanda kowa ya da nasaranka. A haka ma kana da kalubale na hada kan 'yan Najeriya. Ballantana ma irin wannan zabe da aka yi na 'yan hikimomi da 'yan dabaru. In fact, tsari ma na amfani da professors a returning officer ya kamata a duba shi a Najeriya. Saboda tun da aka fara zabe su suka ba mu matsala.
Ga san wanda aka kada shi ya fadi. Ko da dan da kuke da mutum ka kada shi. Yadda yake ture-ture da yadda inda shi ne kansa da kansa ya fadi. Daga inda ya buka kamar da bai zabe ya fadi. Za ka ga irin cure-curen da zai yi amma faɗo ne kawai ya yi za ka ta cuta. Saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne don ku samu kujera ba. Kuma wannan ba maganganu da ya kamata ku yi bayan an zaɓe ba ne. Maganganu ne wannan ya kamata ku yi shi
sai suka dauko state din da suka san cewa wai sai a nuna mutane wai da ana sakata da yawa wai dai wai duba Lagos ba mun fadi Lagos to don kun fadi Lagos ba mun fadi ko ba mun fadi da dawo ne
ba ko inda duk wani da ke go fado an je a ya fada
ba su ko ba su ne ba su
ne ga da mu ba mun so su mun na a dele ta a din mun na a dele ta mu ji shi sai mu ta wuce eh duk da an kai kara na son boye ga goye to la ya shine ko su ta amma
an ga to wai ke mulki kuma shi ya ji lubu daga ina yi to daga wasu ya fito amma ya fa
mu ne mun san akwai Allah duk abun da mutum yayin siyasa da ka gani amana ne wallahi akwai Allah ku ji tsoron Allah ɗin fice ku ji tsoron Allah duk abun da muke yi na akwai Allah ku ne kamar ni yanzu in ni zan ba da shawara ga dan takara na wallahi zan ce maka ne
duk mutum ya dauka Allah ne yake bayarwa
ba amfani zuwa kawai a bar mu Allah kace wanda ya ka ce ya ce a bar shi da aiki ko duk wannan mulki
mu abin da sa muke ba mu son aje kawai muke son aje kotu saboda muna son a ga wannan Najeriya me ya faru an tambaye shi wannan ran da yake zafa da zabe Jino Bala ya tashi yace a tsaye da zabe dan fatan kuni mai gidan kanje da kushe turo shi yace a tsaye da zabe ai muna bayani yace za a buku bayani amma yake siyaran tsar yanzu ya ran tsar ba bayani ko so mu saboda mu muna girma kila shi Allah ya riga ne wallahi amma mun muna girma muna so ko da shi ne muna so ya zama on the record a ba mu labarin me ya faru
ni wallahi na
wani kungila aka bada waye daukan gilan me yasa dauko dan yayi ƙarya me shi ainihin ya sani ko bai sani ba kuma ranar da abin ya faru an san abin zai faru ko bai san zai faru ba mu so muke ko da shi ɗan an yi abu a ci gaba ya wannan ai wannan safa din ta yi aiki da mu ne ga mun wuce walin mu a Africa irin su Ghana da su South Africa da duk wuce su amma yanzu muka dauke muka mai da mu irin su Botswana irin su Mali irin su can ƙasa sun suke kanana
a gani da ba wanda suka bada a zaɓe su yi kunzin irin wannan
a basi ba basi ba
na amerika ma
a basi ba
ina kafa irin ina mai maka
ba
amerika ne ba kuma yan kwanza shugaban kasa ya ci zaɓe ma shugaban kasan da yake kan kujera da aka zo za a tada shi a zaɓe ya sa a je a kona majalisar kasa kuma da haka haka
kuke so mu a Najeriya haka kuke so mu a Najeriya to mun ba za mu yi haka ba mun kasan ne a gaban mu mun ba za mu taba
da abubuwan addini da suka shigo cikin siyasa na zo da mu tafi daga farko ko kuma bayanan wasu gwamnoni da suka tsaya takarar watakila majalisar da taru sun kwakwaɗe an yi abun mamaki ko kuma an kada su kamar shugaban APC Abdullahi Adamu
wannan duk magana ga Allah wannan magana ne wanda gwamnati ne da ya daka kada shi domin yana so mana san a gyara shi da annan shugaban kasa
ma'ana mutane ne suka zo suka yi zabe
mutane ne suka kada shi
yawwa
gwamnati ne an ka kuma sun kusa duk gwamnati mu da aka rasu ba su ko gwamnati ba saboda haka an nuna gaskiya a wannan aile aile ba abinda za ka ga aile wannan kala kuma wannan ba ta bayyana wannan magana ji
yawa eh a lokacin da shi Bola Tinubu abin da ya ta fama da shi an ce yayi ya dauki dan takara mafimakin sa musulmi da ake kira abun muslim ake to wannan ya wahal da takararsa wajen wasu da suka APC din har aka samu irin su Babakir David Law aka samu irin su
To masu sauraronmu abinda ya sauka kenan sai kuma shirinmu na hantsi lokacin da za mu gabatar muku da sauran abubuwa da muhimmanci sai Allah ya kai mu ku ci gaba da kasancewa da mu ku sha labarai da wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode.